Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa ko kuma rediyo Afrika zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsin. Yau take rana kodago ta duniya, ranar da ake jawo hankalin masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi jin daɗin ma'aikata.
For the past 1 year and 5 months yanzu or 4 months, muna kallon kuɗi in percentage ranges from 30, 40, 50, 60.
Da dama ma'aikata sun ji ciwo wayansu an kashe su akan aiki bisa ga wannan insecurity da ta faru a ƙasa.
Muna da rahotanni bayan labarai. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta sake gwada makamin nuclear wanda zai zama na shida kenan. Zan kuma gaya maka, bana tsammanin shugaban ƙasar China, wanda mutum ne da ake mutuntawa, zai murna shi ma. Abinda Trump ya faɗa game da Xi Jinping kenan a wata hirar da aka yi da shi jiya Lahadi a shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS. Da aka tambaye shi ko ma'anar ransa zai ɓacin da sake gwada makamin nukiliyar Koriya ta Arewar na nufin idan aka sake zai ɗau matakin soji kan gwamnatin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, sai Trump ya ce ban sani ba, bari dai mu gani. Komai na iya faruwa, ni kawai ban son a san abin da ke zuciyata. Koriya ta Arewa, wadda ke ƙoƙarin ƙirƙiro makami mai linzami mai dogon zango wanda zai iya dira Amurka daga nisan kilomita 9,000, ta yi wani sabon gwaji na makami mai linzami shekaran jiya Asabar. To amma Koriya ta Arewa, wato Koriya ta Kudu, ta ce wannan karon gwajin ma bai yi nasara ba.
Rahotannin kafafen labaran Turkiyya na cewa an harbe wani ɗan Iran mai shahararren gidan talabijin na harshen Farsi a birnin Istanbul tare da wani mutum. Shekaran jiya Asabar aka bindige Said Karimen, mai kamfanin Jam TV, ɗaya mutumin da aka kashe ɗin kuma an bayyana cewa mai harkar kasuwanci ne da shi, har yanzu ba a san dalilin kashe su ba. Gidan talabijin ɗin na Jam TV wanda ke Dubai yakan fassara wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa ne na harshen Turkiyya zuwa harshen Farsi, sannan ya yaɗa zuwa ƙasar ta Iran. Ƙasar Iran ta sha sukar gidan talabijin ɗin na Jam TV da wasu gidajen talabijin makamantan waɗannan da take zargin su da yunkurin yada al'adun yamma a ƙasar.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa jiya Lahadi cewa gwamnatinsa ta yi matuƙar baƙin cikin ganin wani faifan bidiyo na nuna sojojin Amurka na gudanar da harkokin soji tare da mayakan Kurdawan Siriya waɗanda Turkiyya ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda, amma kuma Amurka ke ganin su ne suka fi shahara wajen yaƙi da ISIS. A makon jiya, sojojin Turkiyya suka kaddamar da hare-haren jiragen sama kan dakarun Kurdawan ƙasar Siriya na YPG, waɗanda Turkiyya ke ganin su ne reshen Siriya na ƙungiyar ma'aikata na yankin Kurdawa, wadda ta shafi shekaru fiye da 30 tana yaƙi da ita a ƙoƙarin ƙwace kudu maso gabashin Turkiyya. Amurka ta yi Allah wadai da hare-haren na Turkiyya, waɗanda ta ce bai samu amincewar sojojin gamayya da Amurka ke jagoranta ba, wanda kuma ya kai ga mutuwar abinda ta kira wasu dakarun da muke hulɗa da su. Bayan harin na Turkiyya, sai Amurka ta aika da motocin soji ɗauke da tutar Amurka zuwa ɓangaren Siriya don su yi sintiri da dakarun YPG, waɗanda ga dukkan alamu an yi hakan ne don kauda tashe-tashen hankula nan gaba.
Jiya Lahadi, fadar shugaban ƙasa Amurka ta White House ta kare gayyata da taimaka shugaban Philippines zuwa Washington da tana mai cewa bukatar ƙara jaddada haɗin kai na yankin Asia wajen fuskantar barazanar matakin sojin Koriya ta Arewa da ke ƙaruwa. Ta zata duk wata damuwa game da mummunan matakin da shugaba Rodrigo Duterte ke ɗauka kan masu safarar ƙwaya. A halin yanzu babu wani abu da ƙasar nan ke fuskanta da kuma yankin Asia ke fuskanta da ya wuce abin da ke faruwa Koriya ta Arewa, a cewar shugaban ma'aikata na fadar White House Ryan Fabius a wata hira da ABC. Ya ƙara da cewa ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne, mutumin da mutanen da mun so da sun wuce haka a ƙasarsu, duk wannan ba shi ba ne. Ya kamata manufarmu ta zo ɗaya kan batun Koriya ta Arewa. Kalaman na Fabius sun zo ne kwana ɗaya bayan da fadar White House ya sanarwar gayyata Duterte ɗin, kuma 'yan sa'o'i bayan da wani mai magana da yawun shugaban ƙasar Philippines ya ce Trump ya gaya mace ta waya, wato ya gaya ma Duterte ɗin ta waya tarho cewa yana sha'awar su kulla dangantaka ta ƙwarai. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin mu a kan batun ranar ƙodago ta duniya daga jihar Borno, inda kungiyar ƙodago ta jihar ta bayyana cewa kimanin ma'aikata 1,000 suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu na da cigaban rahoton.
Shugaban kungiyar ƙwadago na jihar Borno, Comrades Ali Abana, ya ce fiye da ma'aikata 1,000 ne suka rasa rayukansu a jihar Borno sakamakon wannan rikici na 'yan kungiyar Boko Haram. Shugaban ya dai bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da gidan rediyo Murya Amurka a garin Maiduguri kan ranar ma'aikata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware da ake bukukuwan a yau. Comrades Abana ya ce ma'aikata da dama sun rasa rayukansu, musamman ma malamai, da ya ce su kaɗai adadinsu ya kai kimanin 500, da ma'aikatan jinya da ma wasu dai ma'aikatan da suka kasance a 'yan kungiyar ƙwadagon, da ya ce za su kuma gudanar da wannan biki ne don jimami da kuma tuna waɗannan mutanen, sannan su gudanar da alwayoyin nema musu gafara.
Da dama ma'aikata sun ji ciwo, wayansu an kashe su akan ake bisa ga wannan insecurity da ta faru a ƙasa da dama. Wato a misali a wajen masu kwaisuwa malamai makarantu da primary da secondary da ko a tertiary institution sun ji ciwo, wayansu kuma an kashe su da dama. Akwai kuma da ma'aikata man da suna aiki a cikin secretaria da yawa an ji mishi ciwo, wayansu akan aikin su, wayansu suna gida, wayansu a jeji noma. Banda haka kuma akwai 'yan asibiti wanda suna wajen aiki kuma wanda an kokone wajen aikin su kuma an kakashe su da dama. A shekara daya kamar a teachers ya kai kusan 500. Dewa da ma'aikata da su federal sun mutu a cikin wani abun o an kashe su a ciki sun fi kusan 1,000.
Akan iya batun kaman haƙƙin ma'aikata a jihar Borno, ana samu yadda ya kamata ko kuma akwai har yanzu dan bashi da kuke bin ita gwamnati?
Akwai gwamnati inda ta yi kokari a ciki, amma akwai inda kuma gwamnati ta kasa. Misali har yanzu muna bi gwamnati a 18,000 minimum wage na arrears state na wata daya ya kai 400 million plus, kuma dole za mu bi wannan haki. Akwai wayansu kudade na wanda suka bar aiki kudi salama da suke nema, har yanzu dai muna bi gwamnati, har yanzu akwai kudade da kudin salama da gwamnati ba su biya ba. Kullum muna kira dai akan wayannan abubuwa, muna nuna damuwar mu akan rashin biya kudin mutane salama din nan wanda suka bar aiki, musamman iyaye mu da suka koyar mana, su suka sa muka samu wannan matsayi. So ya kamata ina mika kuka na gwamnati Borno ya biya hakin su. Dun wannan hakin su ne, ba wai arfama bane.
Ma'aikatan da suka yi retire ko kuma
wayanda suka yi retire. Musamman akan wannan biometric. Wato an samu wannan biometric ya kusa wata 11, har yanzu ba a karasar ba. Akwai ma'aikatan da ba su samu albashin su ba. Akwai ma'aikatan da kuma a riga an kalmala abubuwa bincike a kansu kuma ba a samu biyan su ba. Wani wata tara, wani wata takwas haka. Daban-daban damuwan. Wannan abun ya dame mu, in gwamnati bai yi abu akai ba za mu take position. Wato za mu tsaya yadda za mu kwashe haki na wayana mutane.
Kamar wani hanyoyi za ku bi don kwato wa mutanen haki?
Akwai hanyoyi da yawa da za mu ɗauka. Na ɗaya, in gwamnati bai yi wani abu ba, kaga ba za mu ce a rufe wannan biometric din ba don ka rufe inda mutane ba samu ba wato akwai abinda muna fada Hausa a transition an injury to one is an injury to all in ya kai hari din gaskiya mun rufe garin zamu rufe zamu ga mama ya kata su zo na a gida banda fita
shugaban kungiyar kwari gona jihar Borno kuma Tatus Ali Abana kenan ke bayani game da wannan ranar ma'aikata da ma irin kalubalen da ma'aikata suka fuskanta a jihar Borno Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A jihar Nasarawa kuma ma'aikata sun bayyana cewa ba su da dalilin farin ciki saboda rashin biyan su cikakken albashi na watanni da dama. A cikin hirarsu ta wayar tarho da wakiliyarmu Zainab Babaji, shugaban kungiyar ma'aikatan jihar Abdullahi Adeka ya bayyana halin da ma'aikata ke ciki.
Ma'aikaci a Nasarawa state ko civil servant watan su biyar kenan ba biyan su
kamar waɗanne ma'aikata ne ko civil servant?
Ma'aikatan da suke aiki a offices da MDAs abinda ya shafi su office all the ministries in Nasarawa state about all other workers kamar judiciary, health workers, university, polytechnic ana biyan su a kan kuma full salary na 100%. Kamar local government for the past 1 year and 5 months yanzu or 4 months muna karɓin kuɗi percentage ranges from 30, 40, 50, 60. Pension da mutum da ya gama wahalan shi ana biyan shi pension sai an zo daga baya yanzu ana biyan shi a percentage gratuity ga biya ba nan ya fi shekara biyar. Ba mu yi murna da wannan shekarar na celebration na maybe ba dukkan mu kuma mu fito a bakacin kaya mu nuna bakin cikin mu na yaran mu biyun da suka mutu ma nan da ba da jimawa ba mu wannan kukan namu ba duba ba za mu fito mu da kwarkwata mu yi wani strike da ake kira murder strike wanda ya fi karfin duk strike da muka taɓa yi a Nasarawa state.
Ita ma wata ma'aikaciyar ƙaramar hukuma a jihar Nasarawa da ta buƙaci in saka ya sunanta ta ce suna cikin halin ni'ya su.
Wallahi tallahi abun ba kyau ba dadin gani ba walwala ba zumunci ba komai yunwa kai.
Kwamishinan yaɗa labarai da raya al'adun gargajiya a jihar Nasarawa Abdulhamid Yakubu Kwara ya mun bayani kan matsayar gwamnati.
Abinda na yi sani shine albashi da kan na watan biyu ba a biya ba. Dalilin da yasa ko ba a biya ba shine akwai yarjejeniya ne tsakanin gwamnati da kuma kungiyar kodago jihar Nasarawa. Idan wata ta tsare kuɗin da yake kasafin bai isa biyan albashi ba to an yadda a yi haƙuri a yi jira wata mai zuwa abinda ya sauko sai haɗa gaba da biya albashi. Wannan yarjejeniya ne da tsakanin mu da su.
To kana maganan watan biyu gashi na har ana wajen watan kusan watan biyar kenan.
Abin da yake kasa ake kokarin za a yi biyan albashi na watan biyu.
A hira ta da shi a lokutan baya gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya bayyana mun matsalolin da ya sa ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ba sa samun albashi yadda ya kamata.
Kuɗin da nake ba ma'aikatan jihar Nasarawa an ka kirga jihohi guda biyar ko shida wanda suka fi ba ma'aikatansu kuɗi to Nasarawa duk da rashin kuɗin da take da shi tana biyan ma'aikata fiye da jihohi 20 a wannan ƙasa. Su ƙananan hukumomi su suka ma kansu illa wurin ɗiban ma'aikata ba adadi. Kowane chairman ya zo, kowane sole administrator ya zo, gwanintarsa shine ya nuna irin yawan mutanen da ya ɗiba. Za ka samu wani local government mota guda ɗaya akwai direbobi takwas a maimakon direba ɗaya. A wani wuri za ka samu makaranta inda akwai malamai aji kamar guda goma za ka tarar da malamai su kai 30. Asibitoci inda aka samu ma'aikata na local government su zamanto kamar 50 sai ka tarar sun kai 200. To ta yaya za su iya biyan wannan kuɗi?
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Wa ya san gobe banda Allah an ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganci. Sai ka tudan yau kana da hali sai ka tudan gobe babu hali to Allah shin ya gane wannan. Haka dan kasuwa ka gane katarai yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan san gobe banda Allah.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe 3 da kwata na asuba. Ga Salihu Garba da shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Masu sauraron mu assalamu alaikum. Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makon jiya, bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim na ma'aikatar kamfanin gwamnatin tarayya da ke yi wa asusun bankuna inshora ya yi mana bayani akan matsalar da ƙasar ke fuskanta wajen kwato kudadenta da aka sace aka kai su ƙasashen waje. Matsalar dai ta ta'allaka ne akan kare tattalin arzikin ƙasashen da ke rike da kudaden. Yau za mu ci gaba da firar akan wani fanni da ya shafi kasuwanci da tattalin arzikin Najeriya. Kusan komai da kasar ke amfani da shi sai an shigo da shi daga kasashen waje, sai kaya kuma daga kasashen waje, sai da kudin kasashen wajen irin su dalar Amurka. An wayi gari an ga cewa kasar tana amfani da farashin dala daban-daban, lamarin da ya sa wasu suke wa kasar zagon kasa suna azurtar da kansu ba tare da yin komai ba. Saboda haka na yi wa Alhaji Ilyasu Ibrahim wannan tambayar.
Ya kake ganin irin wannan a ce farashi har guda uku ko hudu a yanayin ci gaban tattalin arziki?
To kamar yanda ake faɗa shi ne, kuma yanda ra'ayin masu masanan tattalin arziki da yawa ya rajaa, akwai matsala ba daidai bane a ce ana da farashi a ƙasa daban-daban.
Yawwa, to
ana wa ra'ayi wannan ra'ayi na ne, a maganan gaskiya wannan farashi daban-daban shine da ta kawo matsaloli da yawa a harkar kudaden kasar waje.
Ya domin wasu sai su dau irin farashin na gwamnati su je su sami da za su saya,
yawa,
sai kuma su kai biro da change.
Yawa, abin da muke kira
suna zaune gida kawai sun ci riba.
Yawa, abin da muke kira
round tripping kenan.
Yawa, sai ka samu da sauki farashin gwamnati, kuma maimakon ka aiwatar da abin da dalili, because ba a bada kudin kasar waje haka nan kawai sai da dalili.
Sai an ce zaka shigo da kaya,
ko zaka yi maganan asibiti, ko zaka yi maganan kudin makaranta, duk akwai dalili.
Ko zuwa taro da yake da muhimmanci.
Yawa, da muhimmanci, duk an fitar da su a ka'ida. So saboda haka in za a baka a wannan ka'idan, kaga za a baka a yanda gwamnati ta ce a baka, saboda dalilan da gwamnati ta yadda a sai da dala kenan. To amma maimakon ai amfani da shi a wannan, sai wasu su zaga ta bayan fage su zo su siyar ma da masu zaune a gefe, su kuma su yi ƙarin da za su yi ƙari. So shi ne ya dinga kawo mana wannan harfafin ɗaya kenan. Na biyu kuma, kamar yadda kai bayanin ka, babu dalan nan, yawanci muna samun shi ne saboda man da muke fitarwa. Akwai kuɗaɗen da suke shigo ma ƙasa, daga cikin waɗannan kuɗaɗen shi ne ake biyan kayan da aka siyo, aka importing, aka shigo da su da sauransu da abubuwa. To dan wani lokaci da muka samu matsaloli na ɗaya daga haƙan man, mun samu babban matsala. Aka zo haƙan man da muka ce za mu haƙa mu siyar, ba ma yi. Na biyu,
saboda yan tsageren Niger Delta,
saboda matsalolin da aka samu daga shi
siyar Niger Delta,
yawa, su daga can yankin da ake samun man nan. Na biyu shi wannan kenan. Na biyu kuma, ita kanta kudin shi kanshi kudin mai din a kasuwan duniya yazo ye warwasan
ya fadi,
yanda ya fadi din nan ya zama na cewa shi ma babban matsala, kudin shiga shi ma ya ragu. So kaga duka biyu nan ba ma hako yadda ya kamata mu hako man, yanda kungiyan OPEC ta yadda mu hako siyar nan, kuma gashi kudin farashin ya fadi warwas a kasuwan duniya. So kaga kudaden da suka shigo ma ƙasa sai ya zama yayi karanci, saboda haka ba ma iya biyan bukatun ƙasa. So dole sai ya zama na cewa babu yawa supply din babu so kuma demand masu neman masu bukata sun yi yawa. So kaga ko a economics dama duk inda
demand and supply
suka zo aka samu ba equilibrium akwai matsala, saboda kudaden shi su masu nema sun fi abin da za a iya kawo
da dole sun matsala.
Yawa, so kaga so dole shi ne aka samu wannan. But alhamdulillahi yanzu abubuwa sun fara kyau a Nigeria, farashi na ta komawa ƙasa, kuma muna ganin kyakkyawan yanayi. Don a yanzu a maganan da ake bana Nigeria na kwana biyu, amma na gani yanda nake gani abin yana ta faduwa,
yana saukowa ƙasa
har ana cewa ma wani lokaci ko baka je banki baka je bureau de change zaka iya samun farashi ma da yana nema ya je ƙasa da na banki.
To mako mako wannan makon da ya gabata an sa da dala 375.
To dama ai ko da gwamnati ta fara abinda ta ce kenan a siyar ma bankuna, abinda aka ce bankuna su siyar kenan 375 masu BTA basic travel allowance BTA da sauran abubuwa a wannan farashin suka ce. To idan ka gwada da abinda da ake siyarwa 400 a wani abu
daga 300
yawa, to a wasu kasuwannin ya kai ma 500. In ka duba yanzu daga 375 akwai alamun cewa an fara samun sassauci. Kuma menene babban da yasa aka samu sassaucin nan? Ba wani abun nan bane tayi yawa yanzu ana ta kawo ta, dama saboda babu, sai yasa mutane kaɗan wanda suke da ita suka dinga amfani da wannan dama suna ƙara mata kuɗi.
To in ka duba wani zubin nakan tunanin cewa shi babban bankin Najeriya da gwamnati kamar akwai sabanin ra'ayi tsakanin su.
To ni na gani ba zan ce sabanin ra'ayi ba, saboda yanda gwamnati take aiki akwai wasu abubuwan da suna boye. Menene suna boye? Shine ba duka wanda baya ciki ba zai fahimci abin da ya faru.
To
sai ka dinga ganin kaman sabanin ra'ayi ne, amma ni a nawa ganin ba sabanin ra'ayi bane, ana so a daidaita al'amura
musamman akan farashin dala. Kaman akwai bana ganin wani zubin suna daidaita juna tsakanin su da gwamnati da ita bankin tarayya ta ce wannan, gwamnati ta ce wannan.
Ai wato wannan ko da ya faru na dan wani lokaci ina ganin su bulda baka ne, amma dai daga baya ina ganin cewa an zo an daidaita al'amari, babu wani sabani. Saboda abin da ni nake gani shine maganan farashin dala abu ne mai matukar wahala a irin ƙasa kamar Najeriya. So saboda haka sai an tattauna da dama kafin a zo a tabbatar da abin da ake. Yanda ake cewa abai dala ta yi determining din
samar
kanta matsayi da sauransu, ban sani ba ko a kasashen duniya da suka ci gaba ba a barin kudin ƙasa haka nan kawai da any international money a ce yayi determining kanshi. Akwai wasu abubuwa da ake a bayan fage. Ina ganin da gwamnati
da babban
bankin Najeriya kansu da a wannan al'amari.
To
mutane ne ba su fahimta.
Ina ne ita babban banki take samun kudin da ke zuba kasuwar farashi fatuwar dala yanzu nan?
Shine
ai da dainawa ta yi.
Ai bayanin da ne maka abin da yasa ba ta da shi.
Ni na jin ko kaman da gangan dai.
A'a, ba da gangar ba. Abin da yasa ya zama ba da gangar ba, ai na maka bayani daga baya babu ne. Ai na bada maka dalilai biyu kwarara wanda yake sa supply ya ragu. Saboda idan ka duba cewa ba a hukuman nan yanda ya kamata, sannan kudin mai ya zama yayi ƙasa a kasuwar duniya, kuma su ne ainihin muhimman source din da muke samu ita wannan dala. To kuma akwai abin da ake cewa balance of payment, wato
tsakanin ƙasa da ƙasa.
Yawa, ba za ka iya kashe abin da ya wuce wani abin da baka da shi ba, akwai wani mataki. So saboda haka a wannan lokacin babban banki ba ta da ƙarfin fito da wannan kuɗi don babu. Because in ka duba cewa foreign reserve din namu ya faɗi warwas ya kai ga wani level din da ba mu da yanda za mu iya dinga fito da wannan kuɗin. Shi yasa har aka koma aka fito da wasu abubuwa da aka ce ba dole ba ne, ba za a sake ba su kuɗi ba don a shigo da su. Saboda duk ana so a nemi yanda za a yi a samu rangwame a tara wannan dala din a yi muhimman abubuwa da ya kamata.
Wato duk dalar za ta fita daga ƙasa yanzu.
Eh.
Sai idan kuma za ta jawo wasu dalolin.
Yawwa. Muhimman abubuwa abin da ake so. Shi yasa wurin items 40 da wani abu aka sa su on the list aka ce in dai wayannan ne sai dai ka je ka nemi naka foreign exchange din a wani wuri, amma dai gwamnati ba ta da kuɗin da za ta baka ka siyo wa'annan abubuwan, saboda an duba ba mahimmancin su a wannan hali da muka samu kanmu za a iya dan jinkirtawa har a ga yanda tattalin arzikin ƙasa. To idan ka duba to mu dai babban matsalan wanda kowa ya sani kuma zan fade shi so uku shine corruption shine wannan babban matsalan. Kaga kaman a America yanzu
almundahana ko cin hanci,
almundahana da cin hanci, wasu ma sukan ce sata ne gaba daya, ba ma su tsaya su
sata rana tsaka.
Yawwa, da rana tsaka kawai ai sata, saboda wasu abubuwa da muka ga sun faru a kasan ai wannan sata ne da rana tsaka.
To Alhaji Ilyasu, nagode. Jama'a, nan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim da Solomon Abo tare da Chubahiro Diodine da suka shirya mana sauti, ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
To a gaida Malam Salihu, sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Ina son amfani da wannan dama ta kira ga sarakunan Najeriya da malaman Najeriya da kuma limamai. Ina kira ga sunan Allah da tsoron Allah da hikima a haka siyasa. A gaskiya a shiga siyasa suke yi yana zubar da mutuncin su, kuma ya zubar da mutuncin al'ummarsu, ya zubar da mutuncin addininsu. Ina kira ga sunan Allah da haka siyasa yana sa kan a cika haka siyasa. Saboda in muka duba abinda ya waka a jihar Kano ga Sarki Sanusi, abin jin ciwo ne, abin jin haushi ne, domin ba komai ba ne ille saka kan sana da yi a cikin siyasa. Da fatan Allah ta taimake mu irin kina shirya baki ɗaya. Na gode ginin yana Amerika sunana Abdulbashir Juna Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya.
To kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta sake gwada makamin nukiliya wanda zai zama na shida kenan. Rahotannin kafafen yaɗa labaran Turkiya na cewa an harbe wani ɗan Iran mai shahararren gidan talabijin na harshen Farsi a birnin Istanbul tare da wani mutum. Jiya Lahadi, fadar shugaban Amurka ta White House ta kare gayyatar da ta yi ma shugaban Philippines zuwa birnin Washington, tana mai cewa buƙatar ƙara jaddada haɗin kai da yankin Asiya wajen fuskantar barazanar matakin soji daga Koriya ta Arewa da na ƙaruwa. Ta zarce duk wata damuwa game da mummunan matakin da shugaba Rodrigo Duterte ke ɗaukawa kan masu safarar muggan ƙwayoyi. Jiya Lahadi, sojojin Faransa sun ce sun kashe mayakan sa kai wajen 20 a ƙasar Mali, daura da kan iyakar ƙasar Burkina Faso.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kammala shirin baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu shirye-shirye cike har da ilimi garkuwa ɗan adam na Yusufu Harande. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da Malam Sidi da kuma Charles Hall Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.